أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من النجم الحكيم العليم، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اهتدى بهديه إلى يوم الجزاء، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم إتشيرانا كقرشي أتشم ونن متى رمضان منا أشهرين لتقوى سقوة رمضان هجرا من لن الله صلى الله عليه وآله وسلم لبؤيا تقريه دو لتلاتين لشدا يعني دي دي دا شابير لوتم بقي شكرا دبوبي دبوما شابير الله مدفع تنسركي يا قد دليم لكمل عينه وفوه تفسير kafin in yi bayanan da zan yi zan ba Allah mama da radi ya karanta mana ayoyi biyu ko uku dan samun albarkar wannan zama sannan sai in yi bayanin da zan yi. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا يحسبن فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء
ربنا فاغفر
kamar yadda aka sani akwai shugaban majalisar malamai ta Kaduna South wato malam Idris Sabon Gari yana gabatar da tafsirin Alkur'ani a wannan masallaci shi ma da aka a daidai wannan lokaci a daidai wannan wato yanayi tafsirai guda biyu ne ake rufewa a yau sai idan Allah ya ara mana lokacin ya kai mu shekara mai zuwa. Na farko dai tafsiran da muka yi bana tafsirai ne guda uku. Mun gabatar da ɗaya na mata da safi a unguwar Dosa a masallacin Zaid bin Thabit a layin Gwabaro. Na biyu mun gabatar da shi a hayin ɗan bushiya sabon gida layin Abubakar Suleiman. Na uku kuma mun gabatar da shi a masallacin wato masjidin Ahlul Bait wa Sahaba da ke tudun wada gidan marigayi Alhaji Dallabi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah kuma ya sa ya huta. A daidai irin wannan lokaci bara ba za mu manta ba akwai dan uwa daga cikin yan uwa da aka kasance tare da shi shine Malam Dalla Al-Adamawi. Amma Allah ya kaddara shekara ta zagayo bare daidai wannan lokacin a daidai wannan gurin muna tare da malam. So gashi Allah ya kaddara shekara ta kimiyyo za mu kuma yin taron bashi. So ba mu sani ba mu ma watakila ko shekara ta zagayo ba mu wannan wa ma zalika ala Allah bi aziz. Ba abu bane da ji gagar Allah subhanahu wa ta'ala. Fatan da muke muna roƙon Allah ta'ala in zai dauki rayukan mu Allah ya ba mu ikon cikawa da imani da kuma aiki mai kyau. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato man sana ilaikum ma'rufan duk mutumin da ya aikata muku wani abu mai kyau to ku saka masa. Idan muku samu abin da za ku saka masa ba sai ku yi masa ainihin wato addu'a. Na ka irin wannan mawkifi akwai mutanen da ba za mu iya manta da alhainansu ba sai mun faɗi sunayensu. Wasu ma ba sa so a faɗa ɗin kuma suna yin ainihin wato aikin alheri. Banda manyan malamanmu Sheikh Malam Yahaya As-Salafi da Sheikh Bashir Nuhu ba zan manta da Malam Bukhari Lafai ba yana ɗaya daga cikin manyan malaman da har yanzu ina dukawa gurinsa in toshi karatu. Da haka ina kira ga ainihin wato ɗalibai cewa sunna ba a kare ta da tada jijiya da tada kura da tada hankali sai ta hanyar karatu ake ainihin wato kiyaye ta. Har yanzu mu ba mu yarda da cewa muna sahu bane na malamai muna sahu ne na ɗalibai har yanzu. Shi yasa muke kokarin bibiyar wasu malamai domin mu amfana da abin da Allah maɗaukakin sarki ya azabta shi da shi. Na ko wa'innan malamai namu muna musu addu'a da fatan alheri Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alheri. Abu na uku akwai wato babu dos group na Alhaji Kashim Umar Shatima wannan su suka ɗauki nauyin karatun da aka sa a Liberty wato cibin su da ke kan Satire da kuma ainihin wato radio ta hannun ɗan uwa Muhammad Isil wanda yake aiki a gidan wannan ainihin wato TV din da kuma gidan radio wanda ake kamawa ƙarfe 2 zuwa 3 a kullum. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da ainihin wato alheri. Akwai Honorable Tahir Umar Tahir wanda yake wato shi ne wanda ya ba tsohon shugaban ƙasa shawara da ya wuce akan harkar addini kuma shi ke kula da masallacin Abuja a da da ke bida. Shi ya ɗauki nauyin sa karatunmu da aka yi a ɓangaren TV a gidan VITV. Honorable Tahir Umar Tahir muna maka fatan alheri abin da yi Allah maɗaukakin sarki ya karɓa Allah ya sake a cikin mizaninsa. Akwai Alhaji Yusuf Abdullahi daga Kano wannan dattijan arziki babban mai kuɗi ne kuma dattijo ne wanda tarihin sunna babu yadda za a yi tsika idan ka dauko tarihin Malam Abubakar kuma sai da tarihin wannan tsohon duk wani mutum yanzu a Kano da yake da kuɗi ya kire ya taimaki addini to iyali ne na Alhaji Yusuf Abdullahi ma'ana Alhaji Yusuf Abdullahi ya riga shi mafi yawancin manya-manyan gurare da kake ji a Kano wannan sunna take tatsama da shi wannan dacci da har yanzu yana nan da ransa ya taɓa yin takanas ya taɓa jan wato wannan dattijo shi Alhaji Yusuf Abdullahi ya taɓa yin takanas ta Kano ya taso tun daga Kano ya zo har cikin garin Kaduna nan mun ainihin wato saba da shi kuma tunda nake zuwa Kano a gidansa nake sauka sai daga bayan nan lokacin da ake rushe-rushe sannan sai muka sauka ainihin wato masauki duk wani abu da muke na harkar addini daga garin nan idan muka tura masa ya ba mu gudunmawa a Kano wannan bawan Allah yana ba mu gudunmawa kuma muna roƙon Allah Alhaji Yusuf Abdullahi tare da wato gudunmawar ɗansa Alhaji Bashir Allah ya saka masa da alheri sannan akwai Alhaji Bashir Ibrahim wanda shi ma yana Kano ne lokacin da aka yi ma ƙungiyar Izala Rijista wannan bawan Allah Alhaji Bashir Ibrahim shi ma Malam Abubakar Gumi ya tura ya karɓo ƙungiyar Izala wannan rijista yana daga cikin wannan suke taimaka ma harkar da'awar da muke yi sawa'u ba sai da Ramadan ba bare ya ɗauki nauyin karatunmu an sa a freedom bana ma ya so ya ɗauki nauyi don ranar da zai aika masa da kuɗi naira 700,000 ya kira ni na bincika domin shi ya bari a matsayin ana sa karatun kuma ba a sa ba don haka muna masa roƙon Allah Allah ya ba shi ladan niyya sannan akwai ɗan uwa Malam Samiri da muke tare da shi shi yana nan cikin garin Kaduna ne wanda bara da ya zo a irin wannan mawkifin za a iya tuna Malam Bello ya tsokaci a kan abin da ya shafi masallaci to shi Malam Samiri mu shi magana har Malam Bello ya wannan magana ya ce babu yadda za a iya zamanto mutane suna gyara ɗakunan su tsatsab kuma su bar ɗakunan Allah ba tare da kulawa ba zan iya tunawa bara lokacin da za mu gyara silim ɗin masallacinmu idan za a yi gyara zai ci naira 10,012 ne idan kuma za a canza sabo sai ya ci 50,000 da wani abu ya ce ba za a gyara ba canza sabo za a yi ya ce bai ga dalili ba mutane su gyara ɗakunansu amma ba za su gyara ɗakin Allah ba da haka da gyaran da ake na silim da fenti da komai shi ya zo ya yi mana kazalika bana ma haka shi ya kuma taso ya yi mana wannan kyamarar da muke amfani da ita mun yi amfani da kashi wanda kudinsa ya kai naira 47,500 shi ya ba mu kuɗi muka sai ainihin wato kashi ɗin da muka yi amfani da shi da ma wasu abubuwa na alheri ɗan uwa sanin me yake Allah ya saka masa da alheri akwai Alhaji ainihin wato baban gida daga unguwar Dosa yana daga cikin ɗan uwa kuma da suke ba mu gudunmawa waɗannan duk da nake faɗa ba wai sai Ramadana bane ya taso suke waiwayar da awon mu suke make ta sawa'un a cikin Ramadana ne ko a wajen Ramadana ne sukan taimaki da awar da muke idan da awar ta tafi sannan akwai wato Alhaji Lawan Musa Usman wanda ya zauna a matsayin daraktan protocol na jihar Kaduna yana daga cikin yan uwa da suke mana wannan kokarin muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya sakawa Alhaji Lawan Musa Usman daraktan protocol na jihar Kaduna sannan akwai Dr. Idris Baba da ke unguwar Dosa wanda mutumin Bauchi ne yana daga cikin wanda suke mana wannan kokarin a Kano akwai wasu ɗalibai akwai a Bayero da kuma ɗan uwansa Musa sun yi kokari wajen ɗaukar nauyin wannan karatu an sashi a gidan wani rediyo da ake kira Wazobia Allah ya saka masa da alheri akwai Alhaji Aminu Bilisko yana daga cikin ɗan uwa wanda suka ainihin wato yi kokari wajen taimakon wannan addini ba sa gajiyawa da mu a cikin Ramadana ko a wajen Ramadana in mun ce ga matsala ta addini sukan taimaka sana akwai shi malam Hadi Abubakar Suleiman dake can sabon gida wanda inda muka yi tafsiri a masallacin yamma yana daga cikin ɗan uwa masu kokari gurin taimakon addini shi ma Allah subhanahu wataala ya saka masa da alheri sana akwai malam Hamisu Idi wanda da yawa daga cikin dalibai sun san shi shine sakataren masallaci na Sultan Bello mafi yawanci sawa'un cikin Ramadana ko a wajen Ramadana in dai harka ta da'awa ta taso muna buƙatar man da zamu zuba mu bar garin nan don a tafi da'awa malam Hamisu bai gajiya ba yana ci gaba da farara mana mai a mota ba tare da tunanin abin da zai biyo baya ba na abin da ya shafi kuɗi akwai dan uwa malam Umar Shehu Zaria a baya ba za mu manta da shi ba na irin kokarin da yake a dukkan karatuttukan da muke guda uku na mata da safe da na maza da yamma da kuma na dare da yamma da daddare idan muka yi karatu aka tashi akwai yana amfani da wasu koren gaskiyar nafi a kowane lokaci yakan yi wa mutane canjin ɗin karatun nan daga mutum 4,500 zuwa 5,000 Allah ya saka masa da ainihin wato alheri sannan bayan wannan akwai dan uwa malam ya yi albanin kafi wannan tafsirin da muka yi na dare ga baki ɗaya idan mutum ya koma google ya koma tasjilatus sunna ya sa 2015 tafsirin da muka yi ga baki ɗaya wato na bana zai same shi a wannan idan ya sa tasjilatus sunna tafsiri na shekara 2015 ya sa asalus sunna dan uwa malam ya yi albanin kafi gashi nan a zaune shi wannan aiki Allah ya saka masa da ainihin wato alheri haka kazalika shi kan shi malam Muktar da muke tare da shi ya yi kokari wurin ba dare ba rana da kuma alidan azubi da yake tuka mota haka ake a kai kafin can a je can na tabbatar da tun da Ramadanan nan ya kama har zuwa yanzu mafi karanci kowanne daga cikinsu wanda yake kwantawa da wuri kullum ya kwanta shi ne bayan karfe 10:30 tunda aka fara ainihin wato Ramadan din nan na ka ina musu fatan alheri Allah madaukakin sarki ya saka musu da ainihin wato alheri sana akwai dan uwa malam Muhammad Al-Amin tunda aka fara tafsirin nan ana tare da shi yana ainihin wato gefe na sai da an samu wani kuskure na ilimi ya tallafo ya agazo kuma yana iya kokarin sa akan wannan Allah ya saka masa da alheri Malam Rabi ana ramba da ya dinga jan baki mu kuma muna fassarawa iya kokarin mu tun daga farkon Ramadan Allah ya saka Malam Rabi da alheri wanda karkashin bakin da yake da ne aka samu ci gaban da ba a taba samu ba na bana wanda tafsiri ya kai tafsiri har sai da aka kai mu ƙara ko ci bana idan bayan sallah ta yi zaka muna da ainihin wato rigima da shari'a akan waɗannan ainihin wato mutane wato in shi a jinar rawafi wannan suka kai ƙara suka ce an bata musu ainihin wato suna zaka insha Allah za mu haɗu da su a kotu bayan sallah kiran da nake yi daga ƙarshe a wannan gaba yan uwanmu ahlus sunna kamar yadda kuka ji an yi bayani da yamma babu wata da'awa da aka dalfa ba aka tasa gaba ake so sai an murƙushe ta kamar da'awar sunna sana'a daidai lokacin da babu mutanen da ba sa kyautata zato da ba da uzuri ga ɗan uwansu irinmu mu muka fi kowa ainihin wato wannan ainihin wato matsalar don haka idan ka ji ana rikici da ni kar kana ahlus sunna ka koma gefe ka ce babu ruwanka ka ji cewa duk wani abu da zai taso in je da sunan sunna ne duk ran da ya danne ni kai ma ba zai kyale ka ba ka siji wannan a ranka idan ko ka ji cewa baka damu ba ai a murƙushi ne yana tabbatar maka in ba sa a ba ciwo na munafunci ya fara shiga zuciyarka Allah ku kiyaye don haka muna roƙon Allah ta'ala ya ɗaga addinin sa ya nuna mana gaskiya gaskiya ce kuma ya ba mu ainihin wato ikon binta sannan ya nuna mana ƙarya ƙarya ce da kuma ba mu ainihin wato ikon ainihin wato nisantar ta daga ƙarshe jiya da shekaran jiya mun yi magana ne akan auren mutu'a wanda ƴan uwa sun ji bayanin da aka yi akwai littafi da ɗan uwa ustaz ne ya buga wanda yake da munasaba da karatun da muke ajiye da shekaran jiya, sunansa Mutu'a Kozina, ga littafin kowa yana sani, kuma gabaki daya littattafan da ke hannunsa kudin littattafan bai wuce naira 20,000 ba. Da za mu yi zuciya a wannan taron a haɗa kudin da za a ce waɗannan littattafan don rabawa mutane, wannan da zai taimaka a cikin irin wannan ɓannar da ake da shi. Idan kuma ba za a iya ba, to kowa ya ƙoƙari ya ce ƙwaya ɗaya naira 200 ne wannan littafin kacal. Kuma malam ustadi ya yi ƙoƙari da ƙare-ƙare sama da abin da ban faɗa ba ma a ji a gurin karatu akwai a cikin wannan littafin. Da haka in mutum yana buƙata, ɗan kuma malam ustadi yana nan a waje, zai iya ainihin wato neman sa, sai nemi wannan littafin. Daga ƙarshe ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka yi na daidai a cikin wannan wata, Allah ya sa ya zama karfafi a gurinsa. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala daga wannan har in mutu har in koma zuwa ga Allah, kada Allah ya sa in yi abu don neman yadda wani ko don burge wani. Duk abin da zan yi in dai ba don neman yadda Allah zan yi ba, kada Allah ya bani ikon yi. Duk abin da zan yi in dai ba don neman yadda Allah zan yi ba, ko shi mutane ke so, kada Allah ya bani ikon yi shi. Abin duk da zan yi in dai don neman yadda Allah zan yi, ko da ba shi mutane ke so ba, ina roƙon Allah ya ƙarfafe ni ya bani ikon yin wannan abu. Sannan muna roƙon jama'a duk wanda ya ji an masa ba daidai ba, an saba masa a wannan karatu da aka yi tun daga farko har zuwa ƙarshe, su ba mu da gurin mu saba ma kowa. Abinda muke so shi ne a iya fahimtar mu, mu ga an ɗora al'umma akan daidai akan littafin Allah da karantawan manzon Allah. Da haka wanda muka saba masa muke masa ba daidai ba, muna roƙonsa shi ya yafe mana. Wanda kuma ya yi mana ainihin wato ba daidai ba, shi ma mun ainihin wato yafe masa. Haka ba za mu manta da ainihin wato malam Abrahaman Naji Aikili ba, ya yi ƙoƙari ya ba da gudunmawa akan wannan tafsiri. Allah mataimakin sarki ya saka masa da ainihin wato alheri. Na haka a nan zan tsaya ba tare da cika mutane da dogon bayani ba. Na san akwai ‘yan uwa da suke da abin ainihin wato cewa, duk wanda ya ji ba mu ambaci sunansa ba, akwai da yawa da ya kamata mu ambaci ainihin wato sunansa. Da haka sai yi mana haƙuri, yanayi ne na ainihin wato lokaci. Abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada, wanda muka kuskure kuma Allah ya fi mana. ‘Yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan Allah ya kai mu ranar Asabar a ranar Mandi, malam Khamis yana da karatu a masallacin ɗin Fodiyo. Taken karatun shi ne tufka da warwara shi ne fi'anci. Idan Allah ya kai mu ranar Talata kuma malaminmu Shafi'a As-Salafi yana da karatu ranar Talata a ɗan Fodiyo shi ma. Taken karatun shi ne hanyoyin da ake samun istiqama a addini. Da haka kuma babu wanda bai da buƙatun istiqama a ainihin wato addini. Allah kuma ya ba mu istiqama a addini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Allah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yanda ya gabata, yau 28 watan Ramadan shekara ta 1426 wanda ya riji da 15 ga watan 7 shekara ta 2015, mun tara a wannan masallaci na Juma'a, ma'ana masallaci wato masallacin da ke aka fi sani da masallacin ‘yar kasuwa, wato ‘yan lilo kenan, domin rufe tafsirin Alkur'ani mai girma waɗanda ma ‘yan uwa Ustaz Idris ya gabatar da kuma ɗan uwa Ustaz Musa Yusuf Asadu Sunna, domin a kammala ya zanto cewa yanayin Ramadan ɗin ya riga ya zo ƙarshe. Saboda haka muna roƙon Allah ta'ala, Allah ya karɓi ayyukanmu na gari, Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda suka ainihin dace a cikin wannan wata, sannan kuma Allah ya tabbatar da mu cikin abin da zai biyo baya. Bayan karatun Alkur'ani da aka gabatar, ainihin ɗan uwa Ustaz Musa Asadu ya yi jawabi domin isar da sakon abin da ainihin ya tattaro. Sa'annan a yanzu insha Allahu za mu miƙa abin magana zuwa ga Ustaz Muhammadu Al-Amin, wanda zai bayani akan a madadin kwamiti na ainihin marayu. Saboda haka zan kira ɗan uwa Ustaz Muhammadu Al-Amin domin ya gabato a nan dan ya gabatar da jawabin shi wanda ya shafi kwamiti na ainihin marayu.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Farko muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sani da kamin ya ba da ikon fara wannan ayyukan tafsiri lafiya ga kuma kawon karshen ka lafiya. Babban fata mu shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ayyukan da aka yi a wannan tafsiri da karatun da aka yi Allah ya sanya da su mizanin ayyukan mu ba tsaya. An umarci ne zai yi bayani a takaice dangane da abin da ya shafi ainihin dauniyar marayu. To kamar yadda aka sani wannan masallaci na masjidu Ahmad Baitu wa Sahaba banda ababen da yake gudanarwa na karatu yau da kullum gaba da Ramadan, haka kadhalika idan Ramadan ya zo yakan yi ainihin yakan gudanar da tafsiri. To a ƙarƙashin wannan tafsiri da ake gudanarwa akwai ainihin gidauniya ta marayu wanda wanda aiki da shi ne ɗaukan nauyin marayu na abin da ya shafi karatu da kuma abin da ya shafi sun sallah ta zo ko azumi shi ne abin da za su kawo su ci ko su sha. A wannan ainihin wato gidauniya akwai marayu sai dai sama da 30 ko kusan 40 da ake da su wanda ake ɗaukan nauyin karatu duk shekara. Waɗansu daga cikin su suna makarantu na ainihin private school, waɗansu suna karatu na gwamnati, waɗansu boko da islamiyya baki ɗaya. Kuma a daidai wannan lokaci ne ake ainihin neman taimakon abin da za ka yi nauyin karatun shi shekara. So bisa ikon Allah tun a farkon azumi aka buɗe wannan gidauniya, sa'an nan aka faɗi bankin da ake tura ainihin saƙo na ainihin taimako da kuma ainihin account. Da haka ta hanyar ainihin wato abin da ya shafi account an samu taimako daidai wa guri duk yanayin da aka tsinci kai a wannan shekara. An samu kuɗin da ya kai naira 260,000, akwai wanda sun aika da naira 5,000,000, 10,000, 20,000, 100,000, 200,000 da sauransu. Ta hanyar kuma abin da ya shafi ainihin kuɗi cash ba ta ainihin account ba an samu kuɗin da ya kai naira 40,000. Wanda idan za mu hada za mu ga cewa an samu kuɗin da ya kai naira 100,000. Shi da mun yi bayani a farkon azumi cewa akan kashe kusan naira 100,000, amma alhamdulillah tunda bayan ainihin azumi akan samu waɗansu da suke taimakawa kamar abin da ya shafi ma'aikatan NNDC wanda ko a cikin azumin su suka taimaka mana da ainihin naira 50,000 da wani abu shakkin na nan mako zuwa bayan an sata cikin ainihin alhamdu Allah ya karɓa mu da alkhairi. Bayan wannan abin da ya shafi ainihin wato kayan sawa da ake nema a duk shekara. A wannan shekara abin da ya shafi atamfa an samu atamfa ta kai 30. Abin da ya shafi kuma shadda da ainihin yarin sawa an samu abin da ya kai bandar 7 zuwa 8. Wanda a shekarun da suka gabata atamfa kawai ana samun ta kai 150. Yarin sawa akan samu ya kai sama da bandar 50. Amma duk da haka alhamdulillah wannan shi ya janyo a wannan shekarar ba a yi ni abin da aka saba ba na raba abin da ake raba musamman abin da ya shafi abin da ake bayarwa. A shekarun da suka gabata akan samu kamar shinkafa akan iya samun 10,000-10,010. To wannan karan ko gwangwani ba a samu ba sai daga kusan ƙarshe aka samu taimako daga ainihin jama'a na Islam suka ba da 1,000 da ainihin galibin mai. Wannan abubuwan da suka ainihin shafi yau ne ta taimakon da ake bawa a 10 na farko da 10 sai 2 da kuma ainihin 10 ƙarshe ba a samu an yi wannan ba. Saboda lokacin da aka zaɓa ce za a raba wani abu sai ka tarar da mutane sama da 300 sun zo kuma kowanne a ƙarƙashin su mutane sai ganta da 'ya'ya 9, 7. To wanda ya sa ban samu damar hakan ba marayun da suke hannun mu kawai su muka yi kokarin yi mu abin da ya dace sai kuma waɗansu bayan Allah da magana cikin halin ha'ula'i da gaske su ma kuma ba yi a ainihin bayyana ba aka rinda gida gida aka ainihin raba musu wannan ainihin kayi bayan wannan wannan gidauniya da ake neman taimako ba ta tsaya ba ne kawai ainihin wata rabuwa kofar ainihin taimako da ake nema yana ci gaba har ainihin bayan wata rabuwa shi sa wanda suka ci gaba wanda suka kama da bayarwa ainihin account na nan da sunan banki da ko'ina su ci gaba da ainihin taimakawa a kan yin lafiya fatan mu shi ne ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da gargaɗin su masu taimakawa wanda suke da niyya ba su samu dama ba Allah ya ba su ikon yi sannan ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya karɓe mu akan wannan ainihin al'amari wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yau wani bawan Allah ya kwaɗe miliyar kafin nan kan manta akwai sako ta hannun Musa Malam Bishani wanda waɗansu mata suka aiko shi da atamfa guda hudu da ainihin mahaifiya ce ƙarta abin da take buƙata shi ne a yi wa iyayenta addu'a sun rasu sa'annan kuma ƴaƴanta ubangiji Allah shi ya mata su Allah ya shaida su Allah ya shaida su baki ɗaya
na'am wannan kenan dan uwa Malam Muhammad Al-Amin Allah ya saka da alkhairi kafin tumika labin nan abun magana zuwa ga Sheikh Yahya Muhammad As-Salafi akwai wani sanarwa na wato waɗanda suka reform na makarantar Zaid bin Thabit wanda aka yi shi domin hajja na ainihin matsunoni wato matani matani na domin shi ma ya gabatar da jawabin shi muna roƙon Allah ta'ala ya mana agaji sannan Allah ya ba malamin dama ya taimaka min wajen ainihin yin bayanin da zai gamsar da ainihin ƴan uwa sa'annan muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya wannan kenan mala ashir bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gaskiya ina farin ciki ga ainihin wato haduwar mu a rana irin ta yau. Ranar rufe tafsirin ainihin ƴan uwa guda biyu a na farko Malam Idris, na biyu kuma Malam Musa Yusuf a asar sunna. Wato wannan yana nuna ainihin wato alaka na musulunci. An samu malamai guda biyu sun haɗu a waje ɗaya saboda gudanar da ainihin harka na addinin musulunci kuma sannan ga ƴan uwa gaba ɗaya sun taru babu abin da ya kawo su sai saboda bada goyon baya ga wannan al'amari wannan sai ya tunatar da ni wani hadisi wanda Imam Ahmad ya rawaito da Annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ta'ala ibadan ma hum bi anbiya wala shuhada yagbiduhum al-anbiya wa shuhada li makanatihim min Allah lalle Allah ta'ala yana da wasu irin bayi su bayin nan su ba annabawa bane su sannan su ba shahidai bane amma annabawa da shahidai suna sha'awar su saboda matsayin su a wajen Allah subhanahu wata'ala sai sahabbai suka ce ya rasulullah ka ba mu labari su waye wayannan mutane wanda annabawa ke sha'awar su da shahidai sai ce qaumun tahabu fillahi ala ghairi arhamin bainahum mutanen da suke soyayya saboda Allah ba wai dan akwai zumunci tsakanin su ba kawai soyayya ne na musulunci wala amwali ya ta'adunaha ba wai dan dukiya da suke mika wa junan su ba sai Annabi ya ce wa wallazina fi yadihi innahum la ala nur naran tsaye da Allah wanda raina ke hannunsa lalle wa'annan mutane suna kan haske wa inna wujuhahum lanur kuma lalle fuskan su gobe kiyama zai zo yana haske لا يخافون إذا خاف الناس ولا يهزنون إذا هزن الناس وتباسا جن صورو إذا متعرسنا جن صورو هو بذات يبقين شكي بسان دقواتي بقين شكي فقال الله سبحانه وتعالى يسامو لك شموع إن متعنا وإذا كنا سورادان أول لكي فاروها مثالا أكشوان رمضان ذاكو رنجة جمع جنجلو مسمى لك شكي ما أبو تابريا ɗan bid'a hankalin su ya tashi kwarai da gaske wato to ko ina zaka ji suna cewa ahlus sunna sun mamaye media wai ahlus sunna sun mamaye kafafen yaɗa labaru saboda haka ko ina ka bude zaka ga wani saurayi kawai yana karatu yana tafsiri misali to su ɗan bid'a ina kamar nan su ce kaga wannan shine abin da ya kamata mu yi godiya ga Allah akan shi wato samari makaka sun mamaye kafafen yaɗa labaru ba sa karantar da wani abu sai qala Allahu qala rasuluhu su kuma samarin su suna nan ba abin da suke yi sai shaye-shaye da kada-kada da raye-raye misali kaga wannan zai nuna mana cewa kenan cewa menene mu gode wa Allah subhanahu wataala ya kamata mu yi godiya na musamman ga Allah da har ya bamu wannan baiwa samari na sunna sun tashi tsaye wajen neman ilimi da kuma kokarin yada abin da suka karanta su kuma samari na bid'a suna nan suna bacci misali saboda haka wannan ya zama to kalubale a gare mu mu ƙara tashi tsaye domin idan kun duba kuma da gaske kamar yadda suka faɗa gaskiya ne a kuma fanya da labarin gaba ɗaya waye da waye yanzu babu kusan idan wani da wani da wani idan ba sa nan kuma shikenan kuma ya daka sake nan na batan gani kuma sannan babban ma abun ma ban mamaki ma su wayannan wanda ake magana din sun tsaya ne kawai sun takaita ne ga ƴaƴansu kawai da zaran wato duk abin da za a karantar gaba ɗaya an tsaya ne kawai yara sauran mutane kawai ƴan sauraro ne misali kaga wannan ya bambanta da irin tarbiyyar da ubanmu kakanmu ya bamu a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji ɗansa wanda ya ba mu tarbiyya na ai ta karatu ya zauna ya karantar sannan kuma ya ce mu ta karatu kaga idan har mun yi aiki da wannan tarbiyya ya nuna sunna ba za ta gushe ba tana samun rinjaye akan ɗan bid'a amma da zarar mun yi kuma aje karatu gefe guda ya zamanto mu koma hayaniya to sai al'amura su lalace to haka ina kira zuwa ga samari ɗan uwana ko kuma ce matasa mu dage wato kada mu dauki kawai majalisin tafsiri kawai mu dauka nan ne wajen neman ilimi wato bayan mun gama sauraron tafsiri sauraron tafsiri ya zama kalubale gare mu na mu je majalisofin ilimi mu je mu yi karatu idan muna karatu sunna ba zai gushe ba yana rayuwa addinin sunna ya bambanta da addinin bid'a addinin sunna baya rayuwa da jahilci addinin da ke rayuwa da jahilci shine addinin bid'a so idan har mutane suka daina neman ilimi shikenan za ka cewa sunna ya dakata shi misali saboda haka wannan shine dan shawara da nake so in ba samari domin za ka ga sanda ake gudanar da harka irin wannan na addini za ka ga samari sun cika waje to muna fatan wayannan samari da ke cika waje su zamanto kuma suna cika majalisofin ilimi duk wuraren da ake sanya littafi a sanya qawaidi a sanya ahlari a sanya littafi kitabu tauhid ko a sanya tafsiri ana yi ko a sanya wani fage na ilimi ana karantarwa ya kamata a ce samari suna wannan wajen saboda idan babu malaman ya zamanto akwai wasu daga ciki wallahi su gaji ilimin wayannan malaman saboda wannan shine dan nasihan da nake yi ga al'umma kuma ba wai kawai tawa zan yi ba saboda kadan bayanin da aka yi bayanin da shi malam Musa yi da malam Idris da sauransu da kuma wanda nayi yanzu wanda muka yi daidai gaba ɗaya Allah ya bamu lada a kansa wa'anda aka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana sannan wa'anda suka halarci wannan taro da kyakkyawan manufa Allah subhanahu wataala ya sanya ya zamanto sababin shigansa aljanna gaba ki ɗaya Allah subhanahu wataala ya taimaki musulunci kuma ya dauka sunna duk inda wato sunna take a Najeriya ga baki ɗayanta. Allah subhanahu wataala ya baiwa sunna rinjaye akan ƴan bid'a, kuma Allah ya mai musu da duk wani makirki da suke wa ainihin su ahli sunna din. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.
Allah ya rahama. Na Allah ya kare mu, Sheikh Yahya Muhammad Al-Salafi, akwai dan uwan shi Sheikh Bashir Yahya, Sheikh Bashir Ibn Nuh Al-Salafi, wanda ya gabatar da uzuri cewa ai mai hakuri kusan duk lokacin da gan shi sai ka gan kaman dan juma ne dan jumai'in jiyar Hausa. To Allah ya ainihin karɓi uzurin shi, insha Allah muna mai fata shi ma da ƙara masa lafiya. Za mu yi ajenda ta gaba shi ne wato jawabi daga ainihin ciyaman na kwamitin wannan masallaci na Juma'a wanda yake ainihin ar'yar kasuwa, Alhaji Ahmad Tahir, wanda zai gabatu domin ya gabatar da ainihin jawabin shi. Na'am, to biya ya Malam Idris. Bismillah. Shugaban Gara na Kaduna South Local Government, wanda kuma shi ne wanda ya gabatar da ainihin tafsiri a wannan masallaci mai albarka.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، السلام عليكم يا أخوان في دين الإسلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kara mu wannan guri ba don komai ba sai dai shauki da kuma nuna kauna ga addinin musulunci. Kamar yadda ɗaya daga cikin iyayenmu kuma manyan malamanmu na wannan gari Ash-Shafi Yahya As-Salafi ya bayani, wanda kun ga har ya ƙarfafa zukatanmu da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam akan soyayya irin ta ɗan uwantaka ta addini. Allah ya ƙara mana sunna da kauna juna. Alhamdulillah, kamar yadda aka yi, zan fara yin godiya, na fara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma za mu isar da godiyanmu ga shugabannin kwamitin wannan masallaci na Juma'a tudun wadar na ƴar kasuwa waɗanda suke kula da ɗawainiyar wannan masallaci tun daga gina shi har zuwa yanzu ga aiwatar da abubuwan da yake gudana a cikinsa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi, Allah kuma ya saka musu gidan aljanna. Musamman akwai shi shugaban kwamiti namu na wannan masallaci Alhaji Ahmad Tahir Bichi, wanda yana iya ƙoƙarinsa domin ya ga abubuwa sun gudana a wannan masallaci, da kuma sauran mambobinsa. Musamman akwai wani kwamiti na musamman wanda yake shi ne kamar kwamitin a kula da masallacin yau da kullum bayan babban kwamiti. To su ma waɗannan ƴan kwamiti muna musu fatan alkhairi, muna roƙon Allah ya saka musu gidan aljanna. Alhamdulillah, kusan duna abin da zan faɗa game da al'amara kamar yadda nace malamanmu sun riga sun faɗa, sai dai kiran da zan ƙara da matasa shi ne, bayan an yi karatu ko kuma lokacin da za a yi karatu a sa ikhlasi. Duk mutumin da zai karatu ya karatu don Allah, don neman yardar Allah, awalan don gusar da jahilci daga kansa da kuma gusar da jahilci daga al'umma. Domin idan ka yi ilimi ba don Allah ba, ba kuma don neman yardar Allah ba, dai neman ɗaukaka ko dai neman suna ko don challengin waɗansu bayan Allah, to ilimin ka zai zama aikin banza, zai zama bai da wani amfani a gare ka. To daga mu yi ƙoƙari mu sa ikhlasi. Bayan wannan kuma hakika matasa akwai matsala, domin da yawa ilimi na koyi da tarbiya ta ladabi amma da yawa yau iyayenmu da kakanninmu suna kuka akan matasa masu ilimi saboda ba sa girmama manya wannan matsala ce babba idan har ma ilimi ba zai saka san girman na gaban ka ba ka mutunta shi ka daraja shi to wallahi ilimin ka bai maka amfani ba domin ilimi yana saka san girman na gaban ka ka girmama shi kamar da annabi yake cewa a cikin hadisi duk wanda bai girmama manyan mu ba bai kuma tausaya mu kananan mu ba annabi yake ba ni ba shi zaka matasa kar ilimi ka sa ku girman kai kuna daukan a ku kun fi kowa wannan hadari ne ai don Allah a kuma san girman na gaba wannan shi ne siya ta takaice da fatan Allah shi albarkatu rayu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك لك السلام عليكم
نعم هو مالن ادريس محمد صابن غري كنان شغبان كنجر ازاله عينهم كدونا تا كودي كنان كو وني ني صوت تو كودي كنان نعم saboda haka wannan kenan zan mika abun magana zuwa ga ainihin shugaban kwamitin wannan masallaci wato Alhaji Ahmad Tayyib domin ya gabatar da jawabin shi ina ganin daga jawabin shi kusan shi kenan za mu karkare da ainihin Malam Umar Shehu Zaria wanda zai mana bayanin hanyoyi da ake sadda sako sako kwani ta hanyar musamman ta wannan yanar gizo ta WhatsApp in sha Allahu ta'ala zan kira shi shugaban kwamitin wannan masallaci Alhaji Ahmad Tayyib domin ya gabatar da sanda jawabin shi
aka ce me ya kamata a yi, ya kamata a samu masallacin juma'a na izala a cikin gida. Lokacin muna tare da ‘yan uwanmu, a yi sallah azhar a ce ba a yi ba, a yi sallah azhar a ce ba a yi ba, haka nan har Allah ya kawo lokacin da aka kawo wannan mutum. Allah ya gafarta wa shehu Malam Abubakar Gumi, Allah ya rahmu shi, shi kai a tsayin daga cewa to lokaci ya yi, yawan jama'a ya yi, da kuma kamata ya yi, tudun wa za ka samu masallacin juma'a. Haka ji aka tambayi malamai aka ce sai dai ne haka ya kamata, malamai suka zauna aka yi mutum aka tabbatar cewa eh ya kamata a samu masallacin juma'a tudun wa. Na izala. Alhamdulillah daidai wannan lokaci wani bawan Allah ya dawo daga inda yake ya fara gidan wannan masallaci na Malam Dahir Bashir. Wannan da ci da shi ma Allah ya rahmi shi ne Malam Banan Kadafa. Ko Allah ya banan kadafa. Shi ya fara gidan wannan masallaci na Dahir Bashir. Ana cikin haka tsakanin idara da tsarika aka ce to ya kamata a fitar da kowanne ya fitar da masallacin sa. Malam Abubakar kuma Allah ya gafarta mishi ya ce misali ɗan dalila su fara fitar da wanda suke so, wannan suke so ko wancan suke so. Su suka raba da kan suka ce wai su ce su shi ne kwaru su masallaci da farko kenan wannan wanda ya zo masallaci izala a shirin wada kuma nana gaba ɗaya ma a Najeriya ba masallaci na izala ce wanda ke nufa musamman ne wannan. Ana nan ana nan Allah ya kawo lokaci aka fara buɗe masallaci aka samu ƴan kwamiti hawan hawa wannan su zo su wannan su zo su fi a lokacin an samu kamar gida guda uku a cikin gidaje guda goma da ke wannan fili gida na cikin goma ne akalla a cikin gidajen nan mutum goma za a samu gida mutane ‘ya’yan su da jikokin sama da mutum ta hiyuku da wani abu. Amma alhamdulillah shi ne kawai Allah aka zarta cewa ana son a nemi taimako a gina wannan masallaci. Ban san lokacin da malamin izala na Kaduna suka zauna suka yi mutum suka ce a ba da shugabanci. Allah ya gafarta wa malamin Malam Abubakar Abdulkarim ya yi jagora da waɗansu malamai suka zo suka same ni suka ce to Alhaji Ahmed kai muke son ka zuci jagorancin wannan abu ya ce to malam kar ku tashi a nan sai kun yi min addu'a Allah ya mun jagora a duka abin da kuka ba. Dalili a yi siyasa na yi shugabanci na siyasa na yi abubuwa da yawa amma ban samu mukamin da ya girgiza ni ba kaman ba ni shugabanci ne cewa in samo kuɗin da za a gina masallaci in samo kuɗin da za a gidaje na mutum saba in samo kuɗin duk abubuwan da ya kamata shugaba ya kamata ya je ya nemo wannan na ce musu sun kun ba ba na yi amma ina da kuma ku taimake ni da addu'a Allah ya mun jagora. Alhamdulillah Allah ya cikin ikon sa ya alji addu'a da aka bani jagorancin lokaci kaɗan muka bubbuga ta hanyoyin muka samu kuɗin da aka zaka ce wannan gidaje guda takwas aka rusa aka zo aka yi wannan masallaci. To gaskiya ba ƙaramin sanar da muka samu ba lokacin da muke tafi da wannan harka. A mu da mu ne ta faɗa mun sha sarkawa da yawa amma tun aikin addini ne zai da mu da magana. To tun aikin addini ne zai da mu. Daga cikin waɗannan waɗansu masu gidajen nan da muka zauka kuma muka lalata ba su dai da hanyoyin da ya kamata mu bi muka bi da hanyoyin da ya kamata mu bi muka bi muka yi ta hakuri tsakanin mu da mu kar ku manta akwai shaɗanu akwai fitnanu akwai masu hasada duk ba abin da mu tsaya kusa da aikin Allah yake amma muka daure hannu ka kai da rayuwa lokacin da Allah ya kawo mu aka samu wannan masallaci. Amma akwai wani bawan Allah shugaba ne na wannan jiha ba zan iya manta da shi ba na wani abu farko wanda ya fara taimaka mana shi na je na gaya mai nake to ga abin da nake shi amma ina son dan girman Allah kan lokaci mu kawo yace mu kike so mu kawo sai sai ina son ka zo cikin masallacin cikin wanda na izala ka kullu juma kike so nan da sai da zan zo in kullu juma kafin wannan lokaci na kusa da shi da waɗansu masu hasara ba abin da ba faɗa ba cewa idan ya zo cikin wanda za a doke shi za a fasa shi cikin wanda za a zan nan dai gaba dai Allah ya kawo lokacin abin sai ta kai je ko cikin wanda za ka kashe ni je sai za ka mai lafiya da lafiya. Ya zo masallaci ya yi sallah ya ga kuma mutanen da bai mata da tsananin zai gani ba da soyayya da aka nuna mai kai musulmi da musulmi lokacin da za a ba kuma malamin mu da Abu Karim shi ne da Allah ya gaba ta Allah ina cewa sallah san ka roki gwamna da Allah ya yi mana abu guda uku kike me kina ana nake ka ga yawa gwamna muna roƙon ka ya zo ya sa mana hannu yanda za mu gina wannan masallaci ya ba mu kuɗin da za mu kai gida zai gina wannan masallaci ya mun gina ya ba mu kuɗin da za a zama filan ya gina masallaci na zamani kuma in ma ba ya fi ya gayyato mutane bayan Allah su zo su taru ba mu kuɗin da za mu gina wannan masallaci. Alhamdulillah wannan bawan Allah diyayi shi ya fara ba mu da goma na farko da muka fara kafin Allah ya amince ta ga Allah ya ba ki lafiya shi ne mutum farko da ya wanda farko ya kai wanda hawin dole a wannan masallaci ne sannan shi gwamna na muji ya ba mu da goma sannan ya sa kamfanin sai zana wannan wannan kullun da kuke gani da wannan masallaci sannan kuma sai da yake mana sarkin musulmi da sarakunan zanzo da sarakun da kudan gwada da sauran irin irin haka yayin da mutane suka wani taimakon da aka wannan masallaci amma ba abu ne mai sauki ba ni ba mun fahimci ko mun ne ni to da wato da mu haka da da mutiya ba abin da mun sani ba kafin Allah ya kama wannan masallaci to gaskiya abin da malai zai ya fada shi yana mun cewa duk abin da zaka yi kai dan Allah idan kuka lura tarihin wannan masallaci kuma dole da cewa Allah ya gaba ta maka ita ce sanadin wannan masallaci yau ga shi da dalilin guda goma sanin wannan masallaci guda daya wannan shine da amana yake da yake da nan shi da yake da nan ka kamu ko wannan ku sani duk abin da zaka yi dan Allah ba ku zaka samu kai kuma Allah na farko ke nabiyu mun samu matsaloli game da tafi da masallaci ba mu kuma da zai tunanin cewa kada da jin masallaci irin wannan a kan da ba zaka samu zaka mutane da kanin biman na'ibi da sauran su da mai kulina sauran su da wuce 20 dala wajibi ne idan wani na da ƙarfi wani baya da ƙarfi kuma na samun matsala kowane wata in ya ƙare kukan samu matsala yanzu za mu samu ihsanin da za mu yi su ce za mu amsa ƙirƙiro wannan ƙaramin kwamiti da masallaci yana da taimaka mana amma duk da haka suna samun matsaloli da yawa sai zai muka tafi in haka ne jama'a su yi haƙuri duk wani taimako da za a nema na jama'a za mu dakatar da shi ya zama mun kula da ainihin masu hidimar wannan masallaci zama kowane wata muna ba su haka jama'a dan kyautu samu dan kyautu samu da ake suna jin daɗi suna ci gaba da wannan aiki da Allah ba biyan da ake ba amma duk insani ne daidai kuke ba to shi yasa muka ce ya kamata mu yi wa mutane bayani kaɗan waɗanda suka sani su sani wanda ban sani ba yanzu sun sani wanda kuma suka sani su ƙara sani wannan masallaci da tarihin sa da yanda aka yi gina shi ga bayan Allah da suka taimaka mutane da yawa sun taimaka sun da cewa dai kauki tunanin waɗanda duk suka yi alƙawarin cewa kowa ya cika alƙawarin sa zai wuya da kowa ya cika alƙawarin sa to da sai kun samu gida biyu ma na makarantar islamiyya a nan to a'a wanda muka samu shi muka yi amfani da shi to wannan shine kaɗan daga cikin wannan tarihin masallaci duk da wanda yanzu nan Allah ya saka gida da ni Allah ya mai da kowa gida lafiya kuma Allah ya raya mai kai mu shekara mai zuwa yanda mun ga malaman nan namu sun yi wannan karatu kuma an rubuta wannan karatu lokaci guda kuma in ji Allah ya sa dukkan abin da suka wada daga mu har su Allah ya sa mana shi ma yanda fahimta a lamura assalamu alaikum
wa malam Umar Shehu Zaria akwai sanarwa na muhadara wanda dan uwa Malam Musa Yusuf Asadi Sunna ya fara gabatarwa kafin yan uwa su taru sosai saboda haka yasa aka ce ana buƙatar a ƙara maimaitawa insha Allah ranar Litinin mai zuwa wato bayan sallah kenan akwai muhadara da dan uwa Malam Khamis Al-Misri zai gabatar a masallacin dan podium wanda yake maudu'in shi ne wato aƙidin shi'a ko kuma yi aƙidin shi'a wato tifka da warwara ne saboda haka kun ga akwai maudu'i wato maudu'in yana da ƙarfi sosai da sosai sai bayan na ranar talata na faɗa dan podium to shi ne ban sani ba tsakanin magariba da shago karfe 8 na dare insha Allah ranar Litinin a masallacin dan podium sai ranar talata shi kuma Malam Yahaya As-Salafi shi ma zai gabatar da muhadarar shi wanda take da take hanyoyin samun istiqama a cikin addini ma'ana hanyoyin da mutum zai samu tabbata a cikin addini idan ya bi su Allah ya sa mu dace sannan kuma Allah ya kai mu lafiya zan yi karin magana zuwa ga ainihin dan uwa Malam Umar Shehu Zaria domin ya bayani akan hanyoyin isar da sako ta ainihin wato ko wani kuma insha Allah
الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba bayanin hanyoyin yaɗa saƙo zan yi ba abinda zan yi sanarwa ne kuma insha Allah zan yi shi a gurguje ba kuma wannan ne kaɗai ya shafa ba na farko maganan form na haddan mutum da aka yi magana a makaranta ce wanda mu muka bude dan taimakon kanmu a karan fari sannan kuma musamman kannin mu ko abokanan mu daliban ilimi da muke tare da su a karan farko akwai tsari na mutuni dalibin ilmi da ake dinnan na ga da yawan yan uwa daliban ilimi sun san da tafan suna da mataki hajjia bara muka bude kuma ranar alhamis ne kadai muke yin karatun karfe 4 zuwa 8 na dare wanda a wannan awanni din ake yin haddan a bara muka fara yanzu mun kammala mustawa na farko daliban sun haddace arba'una nawiyya da nawaqidul islam qawaidul arba da usulul thalatha sannan sun shiga cikin haddar rahibiyya wanda kowanne sun kammala muka nemi malami babba ya mana daura a kai insha Allah za mu fara wannan daura cikin bayan babban sallan Allah ya yarda so wannan ga dalibai ne akwai maza da mata amma ajujuwa da tsari gaskiya daban ne ba a hade suke ba ga wanda suke sha'awa form din tsera 500 ne sannan za mu interview bayan sallah sai mun tace waɗanda za mu dauka ba duka wanda suka sai form ne mukan dauka ba dalibi ya kasance mutum ya iya hada baki wanda kuma ya taba yin haddan Qur'ani ko ya laushi a cikin Qur'ani yakan sami priority akan wanda ba hakan ba Allah ya taimake mu wannan shine dangane da wannan sai abin da ya shafi WhatsApp shi dalilin yin maganan kusan mun riga mun so social media yanda yanje koma hatsarin shi da amfanin shi in an shiga amfanin da yake yi in an yi shiru kuma shutar wanda makiya suka dauka ko ya san irin musamman shi a yanda suka shika ran su ba babbaka a farkon fitowar irin su Facebook da sauransu amma daga baya da Allah ya hore malaman sunna da matasa a wannan baje kaga an shiruntar da su sai dai su ci da buguzum a inda ba a san su ba kuma in Allah da durran da aka samu durran wasu wanda suke dalibai ne ko malamai sai ka ji an shiruntar da su to wannan yasa babu makawa dole sai an yunkura an yi dukkan daukin da za a iya kaiwa sannan nan ban da malai ya bare kan ce ni to duk da Allah ya kaddara ni ne mafarin abun amma ban dauke shi a wani abu ne na wani kaina ba tsakani da Allah wannan ya sanya ba ma ni kadai ke gabatarwa ba sai dai kawai mutane sun fi yawan jin sunana wanda kuma wannan baya nuna titi ko na akan waɗanda ba a san su ba ko ba a ji su din ba akwai waɗanda suke ba da gudunmuwa ne yawa a ƙarƙashin abu mutum ɗaya ba zai iya kaiwa ga nasara a wannan baji ba Allah ya saka musu da alkhairi da haka na abin da ya fi komai muhimmanci a wannan gaban wasu kan ce dan mutum ce ne a turo suna da mene da state ko sunan mutum da jiharsa wannan ba zan faɗi hikiman da ya sa muke haka ba dan wani zai iya mana bazata amma dai dole ne ka turo suna da state kafin mu saka kuma na biyu wasu sukan turo sai su rubuta text su turo maka ba kuma ta text muke cewa ba dan wasu na ba mu wahala in kai saving sai kaga ba mu yin WhatsApp din bai ma san me ya WhatsApp ba kuma ya turo ma lamba ya sa kai saving a wayanka to kun ga wannan ya zama wahala ne sannan na biyu hanyar da muke yaɗa sakon ta broadcasting ne muke yi duk wanda yake WhatsApp ya san broadcasting din nan mutum 256 yake dauka a kowane group daya wanda kai in ka tura sako daya dukan su zai ba su a lokaci daya amma kuma su ba za su san kai ka tara su wannan adadin ba ma za su san junan su ba wanda wannan taimakawa ne na wani ba zai samu lamban wani ba balle cutar da shi ina fata mun fahimci wannan to wannan broadcasting din ba zai tafi ba sai in ya zama na kai kana da lamba ta ni ina da taka ko da ni ina da taka in kai ba kai saving tawo ba to ba sakon ba zai je maka ba wani yana da muhimmanci dan uwa su fahimci wannan sai sa muke cewa kai saving lamban ne in ya fito sai ka turo sakon kaga ya nuna abokantaka ya kulli tsakanin mu sai mu sanya mutum sannan abu na biyu manhajan da aka tsara WhatsApp akai bai wuce 1 gig ne da yake galibi yawanci rubutu muke yi baya saurin cika ba za ka iya cika 1 gig da rubutu kawai ba amma za ka tura audio ko video yanzu nan bai iya cika kamar yadda malai ya faɗa muna tura mutum sama da 4,500 ne to duk sanda ka tura sakon da nauyinsa ya kai irin 10 MB to ɗaya sanda za ka yi na biyu 1 gig ɗinka ya cike to yanzu ba ka da mafita in banda kai on installing ɗin wannan WhatsApp ɗin sannan kai reinstalling ka sake dawo da shi ko kuma kai wannan duk abin da ke ciki zai tafi to wani zai ce kun ce mu turo sati ɗaya kenan ku ji tsoron Allah ba kwa duk kusan kwana biyu sai mun goge WhatsApp mun sake sauke wani shi yasa ku ga in mun turo wani sako mukan ce da Allah an kaga kwana biyu ba a tura maka sako ba to kai magana saboda malaman mu na sunna ba dare ba rana suna karatu kuma wannan tsarin dukkan malamin da yake malami ne na sunna yardajje to za mu tura karatun shi ko da muna haranta majalisin ta ko ba mu halatta ma daman yana difa'i wa sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama ina fata mun fahimci wannan. Saboda haka a ƙarshe zan bada lamban da ake tura sakon, amma sai bayan na sanar da wuraren da malami na Malam Musa Yusuf Afadu Sunna Hafizahullahu Ta'ala yake yin karatuttuka, ga su kamar haka. Zan faɗi wuraren da yake karatu saboda wanda suke nesa, la'alla wani baya na, amma in yaji shi sai ku wanda ba ya zo na amfana da sanarwa. Sannan a ƙarshe zan faɗi lamban WhatsApp ɗin da ake yi. Sai dai kafin mu je nan, abin da ya shafi WhatsApp ɗin, kusan wannan tunani ne da ya faru kusan bara. Ina kan yi sai Malam Muhammad Bello Ahmad Al-Adamawi wata rana ya kira ni ya ce min in zo yana nema na a gida. Bayan na je na same shi, ya shigar da ni gidan shi ya rufe ɗaki muka zauna, yake shaida min cewa ya yi mafarkin da yana tsammanin rayuwar shi ba za ta tsaye ba. Lallai yana tsammanin zai wahala rayuwar shi ta ƙara tsayi, kuma ko za ta yi ba lallai ne da lafiya tare da shi ba. Daga nan ya faɗa min ababen da ya gaya min na wasiyoyi wanda yake roƙo in masa, daga ciki akwai wannan ya ɗa karatun nashi. Shi yasa za a haƙuri da mu an ga muna ba karatun shi priority mai yawa, wannan wasiya ne. Saboda har kusa da ransa za ta fita muna jinyan shi, in ya farfaɗo yakan riƙe hannuna ya ce, Umar ina roƙonka don Allah karka yadda mutuwa ta cin maka baka cika mun gurina ba. Ban san so nawa ya faɗa mun waɗannan kalmomi ba kafin ransa ya fita. To a ƙarƙashin wannan mun buɗe masa YouTube channel. Duk kusan karatukansa na kallo yana da YouTube channel. In ka je ka sa Adamawi ko Muhammad Bello ko kaza, mun ba da option na sunaye, ina ga sun fi guda 20. Ko da za ka yi kuskuren rubutu yadda muka tsara abin kwamfuta ta iya dawo da kai kan hanya ta nuna ma hoton shi. To karatukansu za ka iya sauke su na gani, wannan mun fara tsora su. Sannan mun buɗe miki website www.admawi.com. Wannan website ɗin ana kan aiki a kansa. Insha Allah rikice-rikicen siyasa ya sa abin ya ɗan dakata, amma muna sa ran bayan sallah za a ci gaba da ɗora karatukan shi da na dukkanin malaman sunna. In Allah da za a gyara sautin kuma a sashi a tsari wanda zai zama ba mai nauyi ba don ɗan uwana ɗalibai su ji sauƙin sauke karatun. Kuma ina kira wannan ƙalubale ne gare mu ɗaliban ilimi, musamman waɗanda Allah ya bamu dama ko ta hali ko ta ilimin abin da ya shafi kwamfuta. Ya kamata dukkanin malaman sunnanmu muna musu wannan tsari, dukkanin malaman sunnanmu. Wannan ƙalubale ne, bal ma ni ina ganin kaman wajibinmu ne wannan. Sabili da alaman mun gode ma ta gomashin wahalar kansu da suke yi akan abin da suke mana, shine mu kuma mu yi abin da Allah zai yalwata ladan su da kuma faɗaɗan al'amuran da'awansu. Wannan ya zama ƙalubale a kan mu, yawaita irin wannan shine abin su. In ana iya kirga wane zai ke yi, gaskiya ba mu ci nasara ba. Sai an fara faɗin ba a ma san adadin masu yin ba. So daga nan kaga da'awar ta riga ta zama system kenan. Allah ya taimake mu. To ga wuraren da malam yake yin karatu ɗin. Na farko Malam Musa yakan yi karatu a ranar Litini na littafin Al-Wajih a fi aqidati ahli sunna ko wal jama'a a masallacin Zaid bin Thabit da ke unguwar Dosa Kaduna. Sannan a ranar Laraba yana yin karatu a aqidati tauhid a masallacin Ka Daure kenan ko. Sannan sai Al-Fitnatu fi hayatil anbiya'i was sahaba, wannan ana yin shi ranar Talata a masallacin Dan Kodiyo, masallacin Malam Rabi'u Daura Hafizahullahu Ta'ala. Sai ranar Talata ne ake Riyadus Salihin ko da asil a ran yaushe, ran Lahadi a masallacin matasa kenan, rana ake karatun Riyadus Salihin. Sai karatun zauri da ake a ranar Juma'a bayan sallar magariba a masallacin da yake yin tafsiri Hausawa Road kenan ko Masjidul Ahlul Bait wa Sahaba. Sai a ranar yaushe ne ake Mawaqifu Imaniya, ranar Alhamis a masallacin da yake tafsiri na yamma, masallacin Imam Ahmad. Wannan shine wa a takaice ga lambobin WhatsApp ɗin ga waɗanda suke da bukata. Lambobi ne guda biyu kamar yadda na faɗa a fara yin staging kafin a turo da saƙo ɗin. Na farkon su shine 08034666220, ma'ana 34 66 62 20, 34 66 guda 3 2 guda 2 0 1. sannan sai 080-566-8873 waɗannan su ne abinda na faɗa idan akwai kuskure a ciki Allah ta'ala ya fe mini da Allah kila kuma na faɗa abinda ya shafi wani ji bai mai daɗi ba ya yi haƙuri za a iya samu ta saboda ƙarancin ilimi da yarinta ina roƙon Allah ta'ala ya yafe mana baki ɗaya kuma ya wannan taro na baki ɗaya albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi
amuna godiya ga Allah ta'ala da ya ba mu ikon kammala wannan taro na rufe tafsirin alqur'ani mai girma wanda ɗan uwa malam Idris Muhammad Sabon Gari shugaban ƙungiyar Izala ta Kaduna ta Kudu da kuma ɗan uwa malam Musa Asadu Sunna suka ainihin haɗa gwiwa domin rufewa a yau muna roƙon Allah ta'ala da ainihin saka wa ɗan uwa da su halarci wannan majalisi da ainihin alkhairi kuma Allah ya sanya zuwansu wato a cikin kyawun ayyuka na ainihin ladabbakinsu sannan ƴan uwa muna roƙon Allah ta'ala ya mai da kowa gidan shi lafiya Allah ya barkaci rayuwarmu Allah ya tabbatar da mu akan addinin musulunci Allah ya ba mu ikon kiyaye dokokinsa ko a bayyane ko a fili subhanakallahu wa bihamdi na'am sallar idi da malam Musa Sani suna ke gabatarwa karfe 9 ra'ayi a bayan gona insha Allah mu ga littafin nan bayan gona shine kusa da ahlul wala sai magana littafin da aka yi da zun shine littafin wato